Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC kai tsaye akan mitoci 1725 da kuma 60 a birnin Yamai da ke jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar BOA Africa kan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Noman da Dollar FM da kuma Niya da ke birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na internet wato voahausa.com ko kuma sashenhausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Masu sauraron mu assalamu alaikum. Barkanku da hantsin ranar Laraba 9 ga watan Oktoba 2019. Muhammad Hafiz Baballa tare da Mahmud Lalo muke farin cikin sake jin ragamar shirin. Bayan labaran duniya za ku ji hira ta musamman da shugabar hukumar tashoshin jiragen ruwan Najeriya Hadiza Bala Usman kan batun rufe iyakokin Najeriya da kuma dambarwar siyasar jihar Katsina. Sannan muna tafa da maimaitin shirin ciki da gaskiya na Sarfila Hashim Gumel. Har ila yau muna tafa da sharhin wasu jaridun Kamaru da kuma sakonnin da kuke bar mana akan na'ura. Amma duk sai bayan kun gama jin labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Manyan jami'an sojin ƙasar Turkiya sun ce dakaransu sun shirya tsaf domin kai wani farmaki cikin Siriya da aka jima ana shirya shi da zamar kawar da mayakan Kurdawa waɗanda Turkiya ta ayyana su a matsayin ƴan ta'adda, amma ƙasashen yammaci suke kallon su a matsayin abokane na kut da kut a yakin da ake yi da mayakan kungiyar ƴan ta'adda na IS. A daren jiya Talata, rundunar sojin Turkiya ta wallafa a shafin Twitter cewa dakarunmu masu galaba sun shirya wannan farmaki da aka wa lakabi da Operation Safe Zone. Tunda dai wannan sanarwa ta sa jami'an hukumar kai ɗaukin gaggawa na Majalisar Ɗinkin Duniya suka kira wani taro cikin hanzari. Panos Mumtis shine shugaban tsare-tsaren hukumar a yankin, da manema labarai suka tambaye shi ko me zai biyo baya, sai ya ce,
"The answer to your question is we don't know."
Yace amsar wannan tambaya ita ce ba mu san abin da zai faru ba. Muna dai fatan ganin alheri. Sannan mun shirya tsaf komin munin abin da zai biyo baya. Dakarun Turkiya dai sun ce ba wai mayakan Kurdawa kawai za su kai wa hari ba, amma da mayakan IS da ke yankin. Fadar gwamnatin Amurka ta White House ta ce ba za ta shiga cikin bakin abin da ta kira a binciken yiwuwar tsigi shugaba Trump ba domin ba shi da hurumi a dokar kasar. Lauyan fadar gwamnati Pat Cipollone ya aika wa shugabannin 'yan Democrat na Majalisar Wakilai wata wasiƙa mai shafi 8. Ciki har da shugabar majalisar Nancy Pelosi waɗanda ke bincike kan ko shugaban Trump ya karya doka ko akasin haka, da ya nemi Ukraine ta binciki Joe Biden da ke neman tikitin takarar shugaban ƙasa ƙarƙashin jam'iyyar Democrat. A cewar lauyan, 'yan Democrat sun karya dokar da ke tabbatar da yin adalci da kuma matakan bin doka sau da ƙafa. Shugaban Trump dai ya sha musanta aikata ba daidai ba, inda har yakan cutuki 'yan Democrat saboda wannan bincike da suka sa a gaba.
It's just a scam.
Yace wannan ba wani abu bane illa damfara. Damfara ce da 'yan jam'iyyar Democrat suka kitsa domin ganin sun samu nasara a zaben da suka san cewa ba za su yi nasara ba a shekarar 2020. Sakamakon wani bincike da aka buga a mujallar Journal de Lancet da ke mai da hankali kan batutuwan da suka shafi fannin kiwon lafiya, ta ce sama da kashi ɗaya cikin kashi uku na mata a wasu ƙasashe hudu sun kan fuskanci tsangwama da cin zarafi yayin da suka je haihuwa. Nazarin wanda hukumar lafiya ta duniya WHO ta gudanar a Ghana, Guinea, Myanmar da Nigeria ya gano cewa kashi 42 cikin 100 na mata kan fuskanci cin zarafi da ya hada da duka da zagi ko nuna wariya yayin da suka je haihuwa a asibiti. Daga cikin mata 2016 da aka gudanar da binciken a kansu, kashi 14 sun ce an ɗaure an dake su ko an mare su yayin da suke haihuwa, yayin da kashi 38 suka ce an zage su ko an musu tsawa tare da kunyata su yayin da suke haihuwar. Binciken har ila yau ya gano cewa akan yi wa mata da dama aiki ko tiyata domin a cire jariri ko a gudanar da gwaje-gwaje a al'aurarsu ba tare da an nemi izinin su ba. Sannan kashi 75 sun ce an ƙara musu al'aura yayin da suke haihuwa ba tare da an nemi izinin nasu ba. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jakadan Amurka a Sudan ta Kudu Thomas Hoshek ya ce Amurka a shirye take ta ƙara ƙaƙaba takunkumi a kan ƙasar, muddin gwamnatin shugaba Salva Kiir ba ta aiwatar da matsayin da aka cimma ba domin kawo ƙarshen yakin basasar ƙasar. Jakadan Amurka na magana ne da manema labarai a Juba, babban birnin ƙasar, a jiya Talata, inda ya kira ga shugabannin kasar ta Sudan da su mai da wato Sudan ta Kudu da su mai da hankali wajen aiwatar da matsayin da aka cimma a bara. Ga dukan alamu jakada Hoshek na mai da martani ne ga wasu kalamai da shugaba Kir yayi a kwanan nan, inda yake za a kafa gwamnatin hadaka nan da watan Nuwamba ko da shugaban yan adawa Riek Machar ya shiga ko bai shiga ba. Jami'ar kasar Thailand na can suna kokarin ceto garwakin wasu wato ciro garwakin wasu giwaye 11 da suka gamu da ajalin su bayan da suka yi yunkurin ceton junan su daga wata mafadar ruwa dake wani gandun namun daji a yankin tsakiyar kasar. Da farko masu kula da gandun namun dajin sun yi zaton giwaye 6 ne suka mutu a ranar Asabar yayin da suke kokarin ceto wata yar matashiyar giwa mai shekaru 3 wacce ta zame ta fada mafadar ruwar. Amma a farkon makon nan wani dan karamin jirgi mara matuki ya gano wasu karin giwaye 5 a cikin ruwan da ke gandun namun dajin da ake kira kawayai.
Mahmud Lalo aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yayin da ake ci gaba da cece kuce kan rufe kan iyakokin Najeriya da gwamnati ta yi saboda batutuwan tsaro da tattalin arziki, abokin aikinmu Yusuf Aliyu Harande ya tuntubi shugabar hukumar tashoshin jiragen ruwan Najeriya Hadiza Bala Usman don jin yadda take ganin wannan batun. Sai ta ce,
wannan wani abu da matakin da gwamnati ta dauka mataki ne mai muhimmanci saboda Najeriya tana bukatar ta rika shi da al'umma ta da kanta. So in ka duba kai lura da yanayin shinkafa da muke shukawa a nan, shinkafa da muke girbewa ne ita ya kamata mu ci, amma sai kaga ana ta shigo da shinkafa daga wasu kasashe ba maimakon mu mai da hankali a namu mu faɗaɗa mu ƙarfafa wa manoman mu su samu ƙarfin da za su riƙa yin shinkafa mai kyau wanda za ta wadatar da al'umman mu.
To ana iya cewa wannan hana shigowan taya zai taimaka ma tattalin arzikin ƙasar Najeriya?
Wannan zai taimaka saboda in muka fahimci yadda ake matsala da wurin taki da wasu abubuwa, in gwamnatin tana ba da himma tana kokari wurin ba da taki da kayan amfani na kuma, sai kuma akwai wa'anda ke shinkafa su yawanci in ka ga kayan da ake shigo da su ko kayan naka kokarin a nan Najeriya za ka farashin naka zai sama, mutum ba zai iya kawo tashi ko shinkafa ko wani kayan amfani ya ce zai sai da ba, wa'anda ake shigowa da za su zama da cewa sun fi sauki. Gwamnatin shugaban kasa Muhammadu Buhari muna kokari yadda za mu taimaka mu tallafa ma ɗan ƙasa ɗan Najeriya yadda za su samu sana'a kuma ingantatta.
To da dama waɗannan talakawan suna kuka da cewar ba a ainihin samar da wadatattun kayan aikin noma musamman akai magana taki ko kuma ainihin kayan aiki da suke na noman zamani musamman idan suka yi kokarin shigo da su kasashen waje a ma'aikataki da sauran jami'ai suna sa kuɗaɗe masu yawa wajen ainihin shigowa wajen samun duty kenan. Ta ya kuke kokarin tallafa musu don ganin sun shigo da kayayyakin nan ba tare da wani wahala ba?
Eh, kamar yadda ka sani akwai program da shugaban kasa yake na maganar taki. Taki da ake saida federal government yake saida taki nan kuma an kayyade kuɗin da za a mutane za su riƙa sayen taki. Sauran kayan aiki wurin shigo da su akwai duty da ya zama cewa lallai dole ne a biya shi haka. Akwai kuma wanda duty din da ya zama cewa jami'an tsaro ne kawai suke amfani da matsayin su su rika sa ma mutane su ba su kuɗin ba wai kuɗin za su koma cikin kundin wannan bane ba. To waɗannan abubuwa shi ne muke kokari mu rage yadda ainihin duty din da ya zama shi ne na hukuma kawai za a biya ba waɗanda ya zama kawai dai ana tunta sa ma mutane su biya ba. Kuma akwai ƙari da cewa in ba a samu an bunƙasa noman da ake a nan ba da yin masana'antu a nan a lokacin da za mu san menene matsalolin su. Yanzu kamar an hana shigo da wasu abubuwan ba a shigo da su dole ne mai amfani da na ƙasarmu. To cikin yin amfani da shi ne za mu fuskanci mu gane menene matsalar mai shuka shinkafa, menene matsalar mai manufacturing, daga nan sai gwamnati ta taimaka. Amma an muka bari kara zuba cewa ko menene aka yi daga wasu ƙasashen za a kawo su Najeriya a ita saida, ai kaga mutanen za mu masana'antunmu da manomanmu ma za su taka zama ma su yi noman ko su yi aikin masana'a har a san menene matsalar. To wannan abu zai taimaka ya fito da matsalolin kuma gwamnati ita kuma ta bada himma ta kawo sauki wurin matsalolin da yake damun al'umma.
Ɗan kwanakin baya a gwamnan jihar Katsina Bello Masari ya yi wasu korafe-korafe wanda yake cewa akwai wasu ƴan siyasar jihar Katsina waɗanda suke a binnin tarayya Abuja, na wanda yace kina ɗaya daga ciki. Akwai ministan sufuri na jiragen sama Hadi Sirika, shi ma ya ainihin ce yana daga cikin waɗanda suke kokarin ganin bayan shi, waɗanda suke goya ma ainihin abokin takarar shi baya a sanata Lado Ɗanmarke. Me zaki ce dangane da wannan?
Wannan abin ya bani mamaki, ko ni da na gani abin ya bani mamaki da za a ce mun je muna aiki da waɗanda ba ƴan jam'iyyar mu ba, amma na ga a cikin rahoton da suka yi sun ce za su bincike, in suka gama bincike su za su bayar na da rahoton. So ina saurare in ga binciken, binciken zai fitar da yadda aka yi, aka ce wai ni na je na yi antifati, abin ya bani mamaki. Amma dai ina saurare in ji menene sakamakon wannan bincike da za su yi, gani ainihin me suke da shi da za su gwada cewa wannan yarfa da aka mana a ga cewa wannan yarfan ta zama gaskiya, saboda siyasa tana tare da yan kasu. Amma dai zan saurara gani, kuma zan nemi shi his excellency in ji wannan magana daga ina ta samu tushe.
To akwai raɗe-raɗin cewar kin fara sharan fage ne na neman ki tsaya takarar gwamna a shekara ta 2023, menene gaskiya dangane da wannan?
Wannan babu gaskiya cikin ta, ba ni da burin takarar gwamna, ba ni da ita ko kaɗan. To wannan kawai dai maganganun mutane ne. To in ana kokari a raya siyasa, ana kokari a raya al'umma, saboda a matsayin mu na ƴan jam'iyya da ƴan ƙasa da shi, to an duka kana abubuwan raya siyasa da sauran su, a kan haka wannan maganganu a kana da burin neman takara wani abu, ni dai ina ni da niyyar takarar gwamna ko da wasa.
Hadiza Bala Usman kenan, shugabar hukumar tashoshin jiragen ruwan Najeriya. Kafin mu ci gaba, bari mu shakata da wannan wakar.
Yara Allah na nan, haba yara manyan gobe, ƴan yara ku bi ma iyaye, ku bi malaman makaranta, irin haka Allah ke so. Haba yara manyan gobe, shi yara in mu ne yau, to yara ku ne gobe. Haba yara manyan gobe, haba yara Allah na nan, to gara ku taka yara, kuma gara ku tafa yara. Ku bi malaman makaranta, ƴan yara ku bi ma iyaye, ku lura da aiki mai kyau, ku lura da aiki mai kyau, irin haka Allah ke.
Madalla Allah ya ji gan dan maraya. Yanzu kuma ga maimacin shirin ciki da gaskiya.
Jama'a assalamu alaikum. A yau shirin ciki da gaskiya zai koma kan batun zargin cin hanci da rashawa a kungiyar makafi reshen jihar Katsina arewa maso yammacin Najeriya. Cikin korafin da muka saurara daga ɗaya daga cikin ƴan kungiyar Musa Ahmad Funtuwa, wanda ke zaman mataimakin shugaban kungiyar, yayi korafi kan yadda kudaden tallafi da kungiyar ke samu ke zirarewa zuwa aljihun wasu kalilan a kungiyar. Haka zalika ya nuna damuwa game da yadda akan samu shishigi tsakanin sarakunan makafi da shugabannin kungiya da ke kawo matsala a fannin gudanar da ayyuka. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfi Hashim Gumel. Bayan da shirin ciki da gaskiya ya saurari korafe-korafen da aka gabatar mana, wakilin wannan fili ya garzaya zuwa wajen sakataren labaru na kungiyar makafi ta arewacin Najeriya Muktar Sali, wanda ya ce suna sanar da dambar wadda ke faruwa kuma za su ɗauki matakin sulhunta takaddamar.
Sunana dai Kwamra Muktar Sali, sakataren yaɗa labaran kungiyar makafin arewacin Najeriya.
Muktar Sali, ba yau aka fara zantawa da kai ba, ka ji korafin da mataimakin shugaban kungiyar makafi na jihar Katsina Alhaji Musa ko kuma Malam Musa Huntuwa yi a wannan shiri da ciki da gaskiya. Ya faɗi abubuwa da dama da suka shafi almundahana cikin wannan kungiyar. Shin kuna da wannan labarin abinda yake faruwa a Katsina?
To ni a matsayina na sakataren yaɗa labaran kungiyar makafin arewacin Najeriya, sarkin makafin Katsina ya kira ni ya min wannan bayani. Ciyaman ɗin makafi na jihar Katsina ya kira ni mun tattauna akan wannan rikici nasu, kuma mun yi magana da shi Musa Ahmadu Funtuwa akan wannan rikici nasu. na nuna musu cewar wannan rikici nasu wani abu ne wanda yake na rashin fahimtar juna a tsakanin su, wanda in suka tsaya suka fahimci junan su wannan rikicin za su iya su daidaita abun su ba ma tare da wani yasa
ya za a yi su fahimci juna. Tunda shi Musa Ahmadu Huntuwa ya ce asusun ma kungiyar kusan an sa kuɗi, ba ma asusun ake sawa aka taɓa sawa ba wani lokacin, asusun na mutum ne kawai wani in an sa kuɗi sai a gaba sanar sun yi layar zana. Ta ina da irin wannan matsala ya za a yi su sasanta?
Na ji bayanan da ya yi. A bayanan da ya yi domin a ciki yana magana asusun kungiya ba komai. Asusun kungiya an share shi. Kuma ne mamaki da na ji irin makudan kuɗin da aka kira a ciki. An kira miliyan 5, an kira miliyan 7, an kira miliyan 2. To kuma ni abin da ya bani mamaki? Yau ɗin nan, yau ɗin nan ba wai jiya ba. Ni na tabbatar da na kira ciyaman ɗin makafin Katsina ya ce min gashi a gurin bara. To idan ku haddi zan samu naira miliyan 5 in juyar da ita in ba a san inda ta nufa ba, in samu naira miliyan 7 ba a san inda ta nufa ba, in samu naira miliyan 2 a matsayina na shugaba ba a san inda ta nufa ba, kuma ban babbara ba, to ko zalunci ne wannan? Gaskiya zan roki Allah ya raba ni da shi. Kuma na tuntuɓi su kafin in shigo gurin nan, na tuntuɓi sarkin makafin Katsina, na tuntuɓi ciyaman ɗin makafin Katsina, na ce idan kun san da wata magana banda wanda kuka je kuka yi wurin mai martaba sarkin Katsina ku gaya mu, domin zuwa za mu yi mu faɗa wa duniya abinda hali take ciki. Da suka tabbatar mun wallahi su babu wata magana tsakaninsu, su dai a tsakaninsu sun dakatar da shi ne a mataimakin shugaban kungiya. So da suka nace to da kuka dakatar da shi ya kamata a ce sai ku neme shi a zo a zauna, wannan abun bai wuce sulhu ba. Kuma in kun ce kun dakatar da shi, ina maganar zonal coordinator namu na arewa ta yamma, ina kuma shi ciyaman ɗin makafin namu na ƙasa, a ta neme shi ya zo ya shiga, domin alhakin ya zo ya shiga ya warware wannan matsalar ne ba tare da abin nan ba.
Wannan maganar tun da yanzu ka ji korafin da shi Musa Ahmadu Huntuwa ya yi, wanda ya ambata kansa a matsayin mataimakin shugaban kungiyar makafi na jihar Katsina. Bayan wannan mukami naka na sakataren labaru, kai a Katsina, kai ba Katsina ne?
Hakan.
Yawa. To, faɗa mana wace hanya za ka bi ko za ku bi ku samu ku tabbatar da adalci a wannan
mutum? Kungiyar makafin arewacin Najeriya za ta shiga ta fita, dama ita a kullum abin da take fafutuka ta haɗa kan ƴaƴayenta. To mu za mu neme su, za mu nemi mai martaba sarkin makafin Katsina, za mu nemi ciyaman ɗin makafi.
Wai ne mami, wai ne sarkin makafin Katsina?
Sarkin makafin Katsina shine Garba Nahuta, shine sarkin makafin Katsina. Za mu neme shi, kuma za mu nemi shi ciyaman ɗin makafi na Katsina, za mu nemi shi Musa Ahmadu. Kungiyar makafin arewacin Najeriya za ta shiga, za ta taka rawa ta ga ta daidaita wannan al'amarin da su, wanda an yi wa kowa adalci, magana gaskiya a ciki.
To Muktari Sadiq, haka ne, akwai abin da ya faɗa cewa shi Musa Ahmadu ya ce wata ma matsalar ita ce shi shigi da ake samu, ko rashin kowa baya riƙe aikinsa tsakanin sarakunan makafi da kuma shugabannin kungiya. Wato ma'ana shi sarki ya tsaya a matsayinsa ta sarkin makafi, shi kuma shugaba na kungiya ya tsaya a matsayinsa na shugaban kungiya, ba shi shige tsakani.
Wannan ina so in tabbatar maka da haka, ka san duk abin da ya ginu a kai, to yana da wahalar kankarewa. Amma yanzu saboda wayar da kan al'ummarmu da muke yi, sarki ya matsaya a matsayin shi na sarki, shugaban kungiya tsaya a matsayin shi na shugaban kungiya, ina tabbatar maka an fara samu cimma daidaituwa a haka.
Wato Muktari Salih, a kusa da ƙarshe, shin ita kungiyar ku ta arewa in ba shi shige za a yi muku ba kenan? Shin kuna da kuɗi a banki, wato ma'ana akwai kuɗaɗen da kuka tara waɗanda kuke gudanar da harkokin ku na kungiya?
Ka san ita kungiya ai ba ta yiwuwa a ce ba kuɗi, dole irin mutanen da ya wanda ake muke kamar yadda na gaya ma ma'anci ne 5-10 mu tattala saboda akwai lokacin da makaranta wannan kungiyar da ka sani yanzu aka fafutukar da take tana kokari yau in makahu karamin makahu ya kasa tafiya makaranta kungiyar nan za ta yi kokari ta karo karo ko dan abin da gare ta a account dinta ta dauka ta ga ta tallafa wannan makahu ya tafiya yi karatu dan ya samu dogaro da kanshi saboda ba ma so ya taso ya kasance ya zo yana irin wannan barace barace wanda mu ma kanmu wanda inda mun samu tallafi irin kamar na baya sun tsaya sun tallafa mana kuma an tsaya an fadakar da al'umma su tsaya su tallafa al'umma da ba mu yi wannan
Tari sada hukunci ka bamu tabbacin cewa za ku gudanar da bincike dan gano gaskiyar wannan al'amari a yi wa kowane bangare adalci.
Wallahi insha Allah ina tabbatar maka wannan kungiyar makafin arewacin Najeriya za ta yi kokari ta nemi wannan bayin Allah domin mu ba jin dadin mu bane a ce yau tsakanin mu kungiyar makafi ta Najeriya a ce yau shine muke sa'in sa da ita wannan kace na ce yace wannan yace ba jin dadin mu bane irin wannan
a ƙarshe mu tare salif gaba daya rufi mana da wasu baituka biyu na infraji masu nuna lalle ya kamata makafi ko sauran jama'a su rika gaskiya
in aka zare ma da sata ha sada kwace da keta saka zabu da yawan mugunta man sa salla lokacin ta zinfi ne babu musuba sa su zalunci da kwace tun amana kar kuma ce har dabo aikin batacce ludoma dogo min zance halaka ne wanda be bari ba ba ka kasa isaraban ka ba ka ke tarar rikin ka inda saura rayuwan ka sai asa cuta jikin ka ba ka wai gari da lafiya ba
To masu raro kun dai ji abin da ke faruwa game da kungiyar makafi rashin jihar Katsina da kuma alƙawarin shiga tsakani da kungiyar makafi ta arewacin Najeriya ta yi. Saboda haka, anan zamu dakatar da shirin mu kuma sa ido domin ganin abin da zai faru. Yanzu a madadin duk waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku, Zahraddin Sani da Nasira Adami Al-Hikaya. Ni Sarfi Lahashin Gumar ke cewa sai mun sake haduwa a wani sabon shirin mako mai zuwa. Muka sance lafiya.
A gaida Sarfilu Hashim Gumel sai kuma sharhin wasu jaridin Kamaru.
Don fara shirin jaridin namu ne na wannan makon da jaridar da message ta kasar jamhuriyar Kamaru an zabar ta mana cewar shugaban kasar Musa Biya ya dauki wani mataki na ba sabon ba wanda ya sako masu dauke da bindiga su 333 ɗan bangaren masu tada kayar baya har ma da fusunin siyasa cikin su har da babban dan adawan kasar jamhuriyar Kamaru Maurice Kamto sai kuma jaridan Le Jour ta kasar Kamaru ita kuma ta bayyana mana cewar sabon prime minister kasar Kamaru Musa Jangote yayi namijin kokari wajen sauraron mazolin da suke a daban kasar jamhuriyar Kamaru a taron da aka gudanar na kwanaki hudu domin hadin kan kasar sai kuma jaridan Busahel ta arewacin kasar Kamaru anda ita kuma ta gulmata mana cewar shugaba Biya ya kiye yi wa waɗansu manyan yan siyasan arewacin kasar afuwa waɗanda suke zaune shekara da shekaru a gidan kaso dake birnin Yaounde cikin su akwai tsohon magatakardan fadin shugaban kasar Musa Marafa Hamidu Yaya da kuma tsohon shugaban kungiyar kwallon kafa na kasar ta jamhuriyar Kamaru Iya Muhammad jaridar Afrika Media kuma ta labarta mana cewar shugaba Paul Biya tare da uwar gidansa Chantal Biya hade da waɗansu ministoci sun sauka a birnin Paris dake kasar Faransa domin amsa goren gayyata da shugaban kasar Emmanuel Macron ya yi musu kasancewa za su gyara waɗansu harkokin diplomasiya dake tsakanin
cikin kasashen nasu guda biyu. Jaridar Orfelin kuma ta shaida mana cewar hamshakin attajirin nan na kasar Jamhuriyar Kamaru Alhaji Baba Ahmadu Dan Fullo rikicin da ya barke a bangaren ɗan aware yayi asarar magudan kudade har miliyar 1 da miliyan 600 a kowane wata, kuma masu tada kayar bayan sun kwashe masa shanu sama da 10,000 waɗanda suka yanke su a ƙauyen Dawara. Jaridar Lusuwar kuma ta ce komai yasa Prime Minister kasar Kamaru Musa Diongote yake neman yakiwa Alhaji Baba Ahmadu Dan Fullo adalci kan irin asarar da ya tafka a cikin shekaru uku da ake gwabza fada tsakanin gwamnatin kasar Kamaru da kuma masu dauke da bindiga a bangaren ƴan awaren kasar. Jaridar The Guardian Sports kuma ta ce waɗansu shugabannin ƴan aware waɗanda suke neman kirkiro haramtacciyar kasar su Ambazonia sun ce a yanzu ne ma za su ci gaba da fafutuka na neman ƴancin su. Zamu kammala shirin jaridar namu ne da jaridar Reality, anda ta ce babban dan adawan kasar Jamhuriyar Kamaru Musa Maurice Kamto ya mika godiyarsa ta musamman ga shugaban kasar Musa Biya domin sauko shi da yayi daga gidan maza Muhammad Awal Garba. Muryar Amurka daga kasar Kamaru.
Madalla gaida Muhammad Awal Garba da sharhin wasu jaridin Kamaru. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogon ma nan Washington na cewa karfe 3:25 na dare. Yanzu kuma sai ra'ayoyin da masu sauraro suka aika mana ta wayar tarho. Madalla kafin mi sallama ga Mahmud da labarai, amma wannan karan a takeice.
Manyan jami'an sojin ƙasar Turkiya sun ce dakarunsu sun shirya tsab domin kai wani farmaki cikin siri da aka jima ana shirya shi da zumurkawar da mayakan Kurdawa waɗanda Turkiya ta ayyana a matsayin ƴan ta'adda, amma ƙasashen yammaci suke kallon su a matsayin abokanai na kud da kud a yakin da ake yi da mayakan kungiyar ƴan ta'adda na ISIS. Fada gwamnatin Amurka ta White House ta ce ba za ta shiga cikin abin da ta kira binciken yiwuwar tsige shugaba Trump domin ba shi da hurumi a dokar kasar. Layin fada gwamnatin Pat Cipollone ya aika wa shugabannin ƴan Democrat na majalisar wakilai wata wasiƙa mai shafi 8, ciki har da shugaban majalisar Nancy Pelosi.
To masu sauraro da haka muka kawo karshen shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asar za ku ji wata tawagar abokanan aikinmu da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu ciki har da shirin himma na Abdul Aziz Adili Toro yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma Mahmud Lalo da yake yana gabatar da shirin da kuma Salaman Abu da ya hada shirin kuma ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Daral Smith ni Muhammad Hafiz Baballa daga nan birnin Washington DC ke cewa ku ni lafiya.